الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد أن هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saki saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin al-Sheikh Muhammad Ahmad Baqadir Al-Amudi da kenan shikin jami'ar tarayya ta garin lafiya a jihar Nasarawa a wannan yammaci na litinin nawa ne ga wata shida ga watan Ramadan shekara na 1447 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yayi daidai da 23 ga watan 2 shekara na 2026 a kalandar miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin alqur'ani mai girma na watan Ramadan wannan shine majalisin mu na 6 a wannan wata mai albarka kuma shine majalisinmu na 127 a tafsirin suratu Ali Imran muna tafsirin ayoyin da suke magana akan haramta cin riba a cikin suratu Ali Imran aya na 130 da waɗanda suka zo bayansa ko bayanta mun karanta تفسيرين وانم وانا آية نقريب لثلاثين دبيو وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ذا مقارسة بياني أكون وانا آية تنمو الأورا دقا زوا عند الله مدو كين تركي زي با مداما متايا تفسيرين يوم تهاك ذا متاكي مهم يتآيوين دفاتا الله مدو كين تركي من جاقوها بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون
نعم الله مدوكين سركينا شواء يا أيها الذين آمنوا يا قوة عند سكي إيماني لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة كدكوا شربا ننكن بننكن واتقوا الله لعلكم تفلحون كجطورا الله دومنك سامو ببربو واتقوا النار التي أعدت للكافرين ku ji tsoron wutar da an yi tanadinta ne domin kafirai wa ati'u Allah war rasul la'allakum turhamun ku biyayya ma Allah da manzon Allah la'allakum turhamun domin ku samu ai muku rahama jiya mun yi bayani dangane da wannan ayat ta karshe wa ati'u Allah wa ati'u rasul لعلكم ترحمون تفسكو كي قدا بيو كو اكو فسكفركو شوا بيئيا جمن زن الله صلى الله عليه وسلم bai rabuwa da biyayya ma Allah madaukakin sarki. Haka nan mun yi bayani akan cewa Qur'ani yayi umurni da abu abi annabi sallallahu alaihi wasallama da hanyoyi daban-daban, maka kawo nau'o'in ayoyi guda biyar da suke tabbatar da haka din, wanda wannan dalili ne mai yanke hujja na wajibcin bin sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam. Sannan muka kara da cewa shi biyayya ga annabi Muhammad, biyayya ma Allah da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana yin sa ne a kowane bangare na rayuwa. Don haka dole ne mutum ya bi Allah, ya bi manzonsa sallallahu alaihi wasallam a abinda ya shafi aqida, a abinda ya shafi shari'a, abinda ya shafi ibadodi da mu'amaloli, abinda ya shafi tsarin zamantakewa da tsarin tattalin arziki. Kamar yadda kun ga wannan ayar ma ai tana magana ne akan tsarin tattalin arziki, tace kar a ci riba. Hakanan da tsarin mu na siyasa, da tsarin mu na tarbiyya, da tsarin karantarwa da karatu, har ma da tsari na wayewa da ci gaba na rayuwar duniya, al-thaqafa da al-hadara da al-ma'rifa, a matsayinmu na ɗaiɗaiku, a matsayinmu na families, a matsayinmu na al'ummu. Kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta kunshi shiryarwa a dukkan waɗannan ɓangarorin gaba ɗaya. In ka ɗauki littattafan sunna, to za ka ga an yi babi da ya shafi duk al'amarin rayuwa. Daga lokacin da mutum ya zo duniya, kai kafin ma mutum ya zo duniya, yadda za a yi a kawo shi duniya, duka akwai tsarin a Qur'ani da kuma filla dalla-dallansa a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, har yadda zai rayu, har yadda zai koma, har yadda za a sa shi a kabari, duk an koya mana. Daga ƙananan abubuwa har zuwa manya, har yadda za ka shiga ban ɗaki an faɗa maka, har yadda za ka tofar da yawu, sunna ta baka shiriya a kai. So ba ana bin annabi ne ko abi Allah a wani ɓangaren rayuwa banda wani ɓangare ba. Wannan shi yasa muka ce dole ne mu wayar da kanmu bisa wani tsarin rayuwa da ya saba ma tsarin musulunci, amma an ƙaƙaba mana shi da yawan mu suna binsa, waɗansu suna sane, waɗansu ma ba su sani ba. Shi ne maganar da muka yi a kan secularism, raba addini da rayuwa. Idan to addini daban, rayuwa daban. Wannan ba addinin musulunci ake mata haka ba. Addinin da yake cewa leave what is God to God and what is Caesar to Caesar, wannan ba addinin musulunci bane. A addinin musulunci, Caesar and what is Caesar are for God. Da sarki da abin da sarkin ya mallaka duka na Allah ne. Saboda haka dole a gudanar da su kamar yadda Allah yake so. Shi yasa ko wani malami da yake faɗan wata magana tana burge ni, Muhammad al-Mukhtar, Dr. Muhammad al-Mukhtar al-Shinkiti, yana cewa al-almaniya sunnatun fil masihiyya bid'atun fil islam. Cewa almaniya ita ce secularism da larabci. Wani lokacin sukan yi mata kasra su ce ilmaniya, su ma'abotanta, domin su nuna muku kamar daga ilimi aka ɗauke ta. Amma secularism ba shi da alaƙa na kusa ko na nesa da ilimi, ba harka ce ta ilimi ba, a ideology ne. Saboda haka
mai ilimi da mara ilimi yana runguman su ba abane na ilimi ba shine wadansu suka ce almaniya shi ma a tsarin larabci wannan sigar danganta shi zuwa ga menene kuskure ne a larabci shi yasa Sami Amir yake cewa ya dace a ce al-alamaniya al-alamaniya saboda shi yasa da Hausa muke cewa ɗan duniyanci komai abinda ya shafi duniya ne abinda ya shafi gaibu da ya shafi Allah madaukakin sarki ba ruwanka da shi a tsarin rayuwarka na yau da kullum saboda haka tarjuma mafi daidai shine a ce al-alamaniya din to wannan tsarin rayuwa da ke bambance tsakanin addini da rayuwa cewa Allah madaukakin sarki a yi masa biyayya abinda ake kira addini kuma menene addini yadda tarifinsa yake da turanci tsukakken tarifi na religion shine relationship between God and man situated in the heart wai alaka tsakanin mutum da Allah wanda ake yin sa a zuciya kawai kai imani wannan imani yana yi maka tasiri ka zanto mutum na kwarai kai ɗabi'u masu kyau amma abin da ya shafi dokoki na gudanar da rayuwa a'a wannan babu batun Allah madaukakin sarki a ciki don haka malamai suke cewa alamaniya baridul ilhad hanya ce ta kaiwa zuwa ga ilhadi don in kai inkarin hakimiyyar Allah madaukakin sarki Allah yace inil hukmu illa lillah amara Allah ta'budu illa iya a musulunci mai bayar da doka wato tsarin rayuwa a kowane bangare shine Allah madaukakin sarki eh akwai abubuwan da ya kyale don mu cika ta hanyar istihadin amma istihadin ma in zamu yi abin da ya dace da abin da ya nassi akai ne a Qur'ani ko Sunna haka nan ibada a musulunci ba a masallaci kada yake yi ba ana yi a kasuwa idan kana kasuwancin ka yadda Allah yake so to kana yi a kana ibada matukar kayi nufin haka din dan haka in bin dokar Allah madaukakin sarki a bangare komai karancin sa na rayuwa abu ne da zai kai ka zuwa ga kafirci to da kadan shi yake kai waɗansu su kai zuwa ga inkarin samuwar Allah madaukakin sarki ma gaba ɗaya wanda shine abin da ake kira atheism yanzu don haka secularism da atheism waɗansu ma suna cewa ɓangarori ne guda biyu na coin guda ɗaya wanda wannan coin ne shine al-kufr billahi azza wa jal Sami Amir yake cewa alamaniya ita ce as-sanam التي يركع لها كثير من البشر في هذا الزمان بابو جنكين دا متاني ما في يوم متاني الدنيا يو سكي متى بوتا كما رونا جنكينا عالمانية ربع الديني دا رايوا ونسو ديوا انا ينكسكري انا تيوا ربع الديني دا سياسة بعد سياسة نكريوا عالمانية bawai raba addini da siyasa ne kadai ba raba addini da duk wani abu ne na rayuwa don harkar tattalin arziki ne harkar zamantakewa ne da sauransu wannan shine ma'anar secularism to ko ba zai yi mutum ya zama secularist kuma ya ce ya yi imani da la ilaha illallah muhammadur rasulullah imani na gaskiya ba in ya yi haka to imaninsa imani ne na jebu don haka ni ma na rubuta cewa wannan almaniya hiya albid'atu almuhmala allati yaghfalu anha kathirun min ad-du'a wal ghayuruna 'ala ad-din falhadhar alhadhar wannan aqida ta almaniyanci babban bid'a kenan na wannan zamani da dayawa daga cikin masu da'awa da masu kishin musulunci ba ta wato ainihin kula da ita kuma ta cancanci a kula da ita a yaƙe ta da duk abin da ake da shi na ƙarfi wajen yaƙi mutane su gane cewa dole addini shi zai hukunta kowane ɓangare na rayuwarsu kafin su zanto musulmi fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima kwanaki mun yi daura akan almaniya shekaru yake na yanzu hudu ko biyar akan almaniya mun karanta littafin malaminmu professor Muhammad Sani Umar Jallemo da ya rubuta akan almaniyanci da tasirinsa a rayuwar musulmi kuma an ma fassara littafin yanzu da turanci so ina tunanin insha Allah za mu sake yin wannan daurar da Hausa sannan kuma za mu yi da turanci ta hanyar collaboration da Department of Islamic Studies anan university insha Allah Allah madaukakin sarki yana cewa wattaqu wa ati'u Allah wa ar-rasula la'allakum turhamun la'alla tana zuwa da ma'ana daban-daban amma duk lokacin da zai zo a maganar Allah madaukakin sarki to tana nuna ar-raja wato begen samun abinda aka rata ya la'alla akai bal da dama daga cikin malamai suna cewa la'alla min Allah mujiba idan har la'alla ta zo a maganan Allah to tana tabbatar da cewa abinda aka hada da la'alla din tabbas ne zai tabbata kenan da Allah madaukakin sarki yace ku bi Allah ku bi manzon Allah domin a yi muku rahama wato ordinary magana za a ce domin tsammanin saboda tsammanin a yi muku rahama shi ne raja saboda tsammanin a yi muku rahama to a nan tunda maganar Allah ne shi ne ya ce ku yi haka don kaza wannan la'alla a nan tufidu ta'lil wato idan kun yi wannan za ku samu wannan tabbas ku bi Allah ku bi manzonta domin ku samu rahama wato bin Allah da manzonta sababi ne na rahama shi ko sababi shi ne idan abinda in aka same shi za a samu abinda yake sababi a gare shi idan aka rasa shi za a rasa abinda yake sababi a gare shi don haka in kun bi Allah da manzonsa za ku samu rahama in kuka kangare ma Allah da manzonsa babu ku babu rahama shine Sheikh Ibn Uthaymeen yake cewa abinda yake nufi ai idan kun bi Allah da manzonsa za ku samu rahama me yake ce rahama rahama yace rahama shine jin kai na Allah madaukakin sarki Allah ya tausaya muku ya sanya muku albarka a cikin abin da kuke yi ya yassare muku rayuwanku ya biya muku bukatunku na alkhairi na duniya da lahira ya kawar muku da duk abin da kuke ki na duniya da lahira duk abin da zai cutar da ku a duniya da lahira wannan shine ma'anan jinkai shine ma'anan rahma so da rahmar Allah madaukakin sarki ake samun wannan usulul maqlub wa zawalul makruh da muka ce shine ma'anan al-falah ko to da rahmar Allah ake samun wannan al-falah ya ci gaba da cewa idan aka hada rahma da maghfira in aka hada rahma da mai maghfira sai zanto ma'anar maghfira shine kore duk wani abun ki ita kuma rahma sai ta zanto samar da duk wani abun so so in ya zo rahma ita kadai to za ta nimi zuwa ga abun duka biyu idan aka hada ta da gafara sai zanto gafara shine tafiyar muku da duk wani abun ki ita rahamar kuma samar muku da duk wani abun kauna dan haka wannan ayat tana nuna mana cewa idan muka bi Allah muka bi manzon Allah to za mu samu rahama rahamar da ita za mu samu kubuta daga duk wani abun ki a duniya da lahira mu kuma samu mu kuma rabauta da duk wani abun so na lada da kyakkyawan sakamako a duniya da lahira. To wa irin wannan zance Allah madaukakin sarki yayi a wurare da dama domin tabbatar da wannan magana. Daga ciki Allah madaukakin sarki yana cewa a cikin suratul an'am, wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Wannan littafin wato alqur'ani Allah ya ce mun saukar da shi ne cike da albarka, dan haka fattabi'uhu, ku bi shi sau da kafa. Fattabi'uhu anan shi ne ma'anan wa ati'u Allah din, ku bi shi. Wattaqu kuma ku ji tsoron Allah madaukakin sarki, la'allakum turhamun, domin a yi muku rahama. Kenan in kuka bi littafin Allah za ku samu rahamar Allah madaukakin sarki. Haka nan Allah yana cewa wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ur rasula la'allakum turhamun, ku tsaida sallah, ku bayar da zakka, kuma ku yi biyayya ga manzon Allah domin a yi muku rahama. Haka nan Allah madaukakin sarki yana faɗin cewa sauraron alqur'ani ma da jinsa, wanda yin haka ne zai sa ka bi shi din, shi kansa sababi ne na rahama. Wa idza quri'a alqur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Idan ana karatun alqur'ani fastami'u lahu, ku saurare shi, wa ansitu, ku yi shiru, la'allakum turhamun, domin a yi muku rahama. Allah madaukakin sarki a waɗannan ayoyin gaba dai yana cewa turhamun, wato yanayin isnadin rahman ila ghairi mazkur ko ila ma lam yusamma fa'ilu, ba a faɗan waye zai muku rahama. Saboda mai? Saboda sananne ne mai yin gamammiyar rahama shi ne Allah madaukakin sarki. Amma bai bari haka ba a wadan suraren, sai da ya faɗa cewa shi ne ke yin rahama ɗin. So in kun yi waɗannan abubuwan Allah ne zai yi muku rahama ɗin. Kuma rahamar Allah ita ce rahama wacce take dawwamammiya, wacce take cikakkiya, wacce babu tawaya ko tasgaro ta kowace fuska wanda ke ɗamfaru da ita. Allah madaukakin sarki yana faɗa a suratul a'raf na dukkan yahudawa da suke addu'a, waqtub lana fi hadhihi ad-dunya hasana wa fil akhirah, ya Allah ka rubuta mana kyakkyawa a wannan gidan duniya, haka nan ma a lahira, saboda inna hudna ilai, mu mun koma zuwa gare ka, mun shiryu mun miƙa wuya zuwa gare ka. Saboda wannan shiriwa da miƙa wuya, ya Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya da lahira. Qala, sai Allah ya ce azabi usibu bihi man asha, ina da instruments guda biyu da nake dealing da bayina da su. Na farko azabana, ya ce usibu bihi man asha, ina shafanta ga wanda na ga dama, ina aiwatar da azaba ga wadda na ga dama. Wa rahmati, rahama ta kuwa, wasi'at kulla shay'i, ta game komai da komai. Rahmar Allah madaukakin sarki ta gama komai da komai. Sannan sai ce fata'aktubuha, zan rubuta ta, ma'ana zan tabbatar da ita, zan bayar da ita ta dawwama, lillazina yattaqun, ga waɗanda suke jin tsoron Allah. Wa yu'tuna zakata, kuma suke bayar da zakka, wallazina hum bi ayatina yu'minun, waɗanda suke yin imani da ayoyinmu. Su wane ne waɗannan? Almuttaquna, almu'tuna zakata, almu'minuna bil ayat, sai ce allazina yattabi'una ar-rasul, su ne masu bin wannan annabin al'ummi ar-rasul wannan manzon annabi annabi al'ummi wanda bai rubutu bai karatu alladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil wanda za su same shi a rubuce da sunansa da siffofinsa a at-taura da injila ga kadan daga cikin siffofinsa a at-taura da injila ya'muruhum bil ma'ruf yana umartan su da kyakkyawa wa yanhahum 'anil munkar yana hanin su daga duk mummuna wa yuhillu lahum at-tayyibat yana halasta musu duk wani abu wanda yake daddada tsarkakakke mai kyau wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith kuma yana haramta musu duk wani abu wanda yake najasa wanda yake kazanta wanda yake babu kyau wanda yake mai cutarwa wa yad'u 'anhum israhum kuma yana dauke musu nauyin su wal aghlala allati kanat alaihim da kukumai wacce ta kasance a kan su wato abubuwa masu wahala na ibada ko na ayyuka da aka dora musu a dalilin wani laifi da suka yi fal ladina amanu bihi lallai waɗanda suka yi imani da shi wa azzaru suka agaza masa wa nasaru suka taimaka masa wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'a suka bi hasken da aka saukar tare da shi ulaika humul muflihun waɗannan su ne masu babbar rabo kun ga ya faɗi biyayya ma annabi ya faɗi biyayya ma Allah a wannan wurin فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ يَتَّقُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ حَكَنَا قَرْشَيْتِ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ يَتَّقُونَ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ شِنِي الْقُرْآنِ وَلَنَّ سُكِي بِنْ الْقُرْآنِ سُكِي بِنْ شِرِيرَ النَّبِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنِي وَدَّ اللَّهُ يَتَّقُونَ zai rubuta musu rahamarsa wacce ta yalwaci kowa da komai da wannan muka gane cewa da'a ma Allah da manzonsa banda kasancewa sababi ne na rahamar Allah kuma sharadi ne na samun keɓaɓɓiyar rahamar Allah maɗaukakin sarki wadda da ita muka fassara ayar cewa samun hukuta duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya siffanta kansa da rahma gamammiyar rahma da kuma keɓaɓɓiyar rahma gamammiyar rahma ita ce rahmar da Allah madaukakin sarki yake yi ma dukkanin halittunsa dukkanin halittunsa shine abinda yake nufi da cewa rahmarsa ta yalwaci komai dan in ba da rahmar Allah ba babu wani wanda zai yi lafiya babu wani wanda zai ji dadi babu wani wanda zai iya rayuwa a wannan duniya ni'imomi da Allah madaukakin sarki yayi ma abun halitta duka waɗannan daga cikin rahmar sa ne ita ce ar-rahmatul 'amma gamammiyar rahma wacce bata hana kuma ya maka azaba ha'am wacce bata hana ya jarabta ka da nau'ika na jarabawa na kunci a wani yanayi wanda ba ta hana ya maka azabarin tashi alkiyama ba ta hana ma ya saka ka a wuta wannan ita ce gamammiyar rahma saboda Allah ya halicci mutane to zai yi jin kai a gare su ita ce gamammiyar rahma da ita ne Allah madaukakin sarki yake ar-rahman ar-rahman mai yalwar rahma wadda rahmarsa ta shafi kowa da kowa hadisi ya inganta cikin sahih al-bukhari daga abu huraira annabi alayhi salatu wassalam yana cewa lamma qada Allahu al-khalqa kataba 'indahu fawqa 'arshihi inna rahmati sabaqat ghadabi yayin da Allah madaukakin sarki ya kare halitta ya wato halittun sammai da ƙasa da mutane manya-manyan waɗannan halittun sai ya rubuta a wani littafi da yake tare da shi a saman al'arshinsa inna rahmati sabaqat ghadabi rahmata tarin jayi fushina rahmata tarin jayi fushina wato fushin Allah rahamar Allah madaukakin sarki ta yi galaba akan fushinsa wato rahamarsa ta fi yawa akan fushinsa wanda ke yin musu rahama sun fi yawa akan wanda yake fushi da su nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim Allah yana jingina rahama zuwa ga kansa kuma da siga ta mubalagha haka nan yazo a hadisin bukhari har yanzu a kitabu zuhud babu raja'i wal khawf hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha khalaqa ar-rahmata yawma khalaqaha 100 rahma fa amsaka 'indahu 99 rahma وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. هو ترى رواية البخاري جعل الله الرحمة في 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا ومن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولده عن ولدها خشية أن تصيبه. Yana cewa a riwayar farko Allah madaukakin sarki yayin da ya halicci rahama wanda ya sa a zukatan bayin ba ya halicci rahama ne guda 100 a riwaya ta biyu mana ya halicci rahama sai ya kasa ta gida 100 shine ma'anan ja'ala Allahu rahmata في 100 جزء سيب الرحمة قد كستئن ترى تتردش وأنزل في الأرض جزءا واحدا يسوكر رحمة قد دايا أمن وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة يسوكر دا منغلي قد دايا نرحمة دا الله يهلتا shine wanda mutane suke amfani da shi a duniya to kun ga rahmar Allah ta yalwaci halitta gaba daya ba rahmar gaba dayan ta ba bangare guda cikin 100 Allah ya saukar yake jinkan bayansa da shi kuma su suke jinkan kansu da shi shine abin da riwaya ta biyu ta faɗa cewa فمن ذلك الجزء daga wannan bangaren ne guda ya tarahamu al-khalq halittu gaba dai suke tausayin junan su ba halittun ba fa mutane kadai ba har dabbobi shi yasa yace hatta tarfa al-farasu hafiraha an waladiha har doki zai daga kofatansa kada ya taka wato ainihin ɗansa domin jin kai in ɗansa ya zo yana wasa a wato ainihin ƙafansa in ya ga kamar zai cutar da shi to zai ɗaga kafatansa ya ja da shi ta yadda ɗan ba zai cito ba domin jin kai ashe dabbobi ma suna tausayi suna jin kai duka wannan daga cikin jin kai na Allah madaukakin sarki Ibn Battal a cikin sharhin sa na Sahih al-Bukhari yake cewa rahmat da Allah madaukakin sarki ya bari wannan guda 99 din ranar tashi al-kiyama zai bar mabayi da shi ne za su yafe majuna laifuffukan da suka yi wa juna saboda Allah zai yi hisabi kuma za a samu yafiya a ranar tashi alƙiyama to za a sawa mutane sauran rahama ɗin da su ma za su yi jinƙan junansu wannan ba kuma shine rahmar da muka karanta a wancan ayar wa rahmati wasi'at kulli shay ba wannan halittattan ne ake magana akai amma wa rahmati wasi'at kulli shay tana magana akan siffar ta shi Allah madaukakin sarki shi ko siffar sa ba abun halitta bane siffar sa ba abun halitta bane to wannan rahmar wato gamammiyar rahama ce amma ita ke babbiyar rahama ita ce wacce Allah yake magana akai a waɗannan ayoyin ita gamammiyar rahama ko ka bi Allah ko baka bi Allah ba Allah zai baka Allah zai baka saboda shi halice ka domin ya kafa maka hujja ka zanto baka da wani dalili na kimban sa shi yasa lokacin da zai damke ka zai tunatar da kai cewa ka ki bin ni'imar sa ne ka yi watsi ne da ni'imar sa falamma nasu ma zukkiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli shay hatta idha farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idha hum mublisun yana ga cikin sunnar Allah madaukakin sarki wajen mu'amalantan kafirai in suka kangare sai musu talala sai ta zuba musu ni'ima wadda rahama ce ta duniya kamar yadda yake ba kangararrun mulki kamar yadda yake ba kangararrun dukiya yanzu al-maghdubun alaihim su suke controlling economy in duniya yanzu arnam duniya su suke su ne policemen na duniya wanda suke zuwa har su kama shugabannin kasashe su roke su su kai su kasar su ko su kai su wani waje a dalilin sun saba masu ra'ayinsu duka wannan Allah madaukakin sarki yana yin haka ma waɗanda ba musulmi ba wannan rahma ce amma da yake ma kowa kuma yake yi wa musulmin ma amma rahmar da yake magana a cewa sai kun bi Allah ko sai kun bi manzansa zai yi muku to ba irin wannan na kyalke ba ku kyalke na duniya bane a'a shine ya ba ku nutsuwa da kwanciyar hankali da yarda da abinda ya ba ku da sarrafa shi cikin kwanciyar hankali yanzu kullum akwai darasin da mutane suke yi kuma yana ba su mamaki suke cewa mutane a ƙasashen musulmi sun fi kwanciyar hankali duk da cewa mafiya yawancinsu suna rayuwa na talauci ba don babu arziki a ƙasashensu ba sai dai babu kyakkyawan shugabanci amma za ka ga suna cikin kwanciyar hankali amma ka duba rayuwa waɗanda ba musulmi ba ka dubi garuruwansu inda suke da duk sabubba na wato ainihin a rayuwa inda babu wata yaushe ne ina jin tafsirin Dr. Bashir Ali Umar yake magana sai aka gama maganan gwata ya ce a duk duniya babu inda ake yayin gwata sai mu a Najeriya duk an wata nan wurin to duk su ba su da wannan amma za ka ga rate na crime ya fi yawa a wurinsu rate na suicide mutum ya kashe kansa ya fi yawa a wurinsu saboda mai wannan rahamar da muke tare da ita su Allah bai ba su wannan rahamar ba Allah yana iya tara ma dukiya ma ya zare albarkar a ciki albarkar da ke ciki din shi ne rahama ɗin za mu je da talaucin namu da komai za a ganmu muna farin ciki haka na daga cikin abin da na karanta sun ce a ƙasashen musulmi mutane sun fi farin ciki a kan sauran ƙasashen duk da talaucin duk da danne shugabanni duk da zaluncin da ake mana amma mutane suna za ka mutane suna farin ciki to wannan ita ce rahama ɗin a kawar maka da damuwa abinda inda wani ne ya faru da shi cikin waɗanda suke ba musulmi ba ko wanda suke rayuwa a ƙasar da ba ta musulunci ba ba za su yi bacci ba ko ni zai atam din ma ya kashe kanka kai abin sai faru da kai kai dan bakin ciki kadan ka manta da shi ka je ka kwanta lafiya kalau waye gari ka tashi kuma ka ci gaba da harkokinka yana daga cikin rahama din wannan ar-rahma al-khassa ce Allah ya baka nutsuwa ala bi zikrillah tatma'innul qulub ya baka nutsuwa na wato ainihin a rayuwar duniya sannan kuma ya baka ni'ima a lahira wannan din shine wanda Allah ya ce ba za ka samu ba wannan kwanciyar hankali a duniya da kuma jin dadin ta da jin dadin lahira ba za ka samu ba sai in ka bi Allah ka bi manzon Allah ya kai mummuni kenan wannan yana nuna mana har yanzu kamar yadda Muhammad ibn Ishaq shahararren babban malamin sirran nan kamar yadda al-Imam al-Tabari ya rawaito cewa saban Allah madaukakin sarki sababi ne na rashin nasara akan duk abin da mutum ya sa a gaba mu'mini musamman wajen neman izza da daukaka in kana neman izza da daukaka kuma ka saba ma Allah a yayin neman to wannan sababi ne na karasa izza karasa daukaka din kuma ai galaba akan Muhammad ibn Ishaq yake cewa wannan fadin Allah wa ati'u Allah wa ati'u Rasul yace mu'atabatun lilladhina asaw rasulahu hina amarahum billadhi amarahum bihi fi dhalika al-yawm wa fi ghayrihi ya'ni fi yawm Uhud wannan Allah madaukakin sarki yana sukan wadanda suka saba ma annaban sa ne yayin da ya umarce su da abin da ya musu umarni da shi a wannan ranar da ma wani wannan ranar da suka saba ma Allah madaukakin sarki suka saba ma annabi sallallahu alaihi wasallama sai abin ya juya nasarar da aka fara samu a yakin Uhud sai abin ya dawo ya juya kamar yadda zamu zo mu karanta a wannan sura insha Allah kenan saba ma Allah madaukakin sarki da manzansa a duk wani abu mai muhimmanci da ka sa a gaba a rayuwa yana iya janyo ka rasa wannan abun in kuma ka samu ya zanto bara albarka ya zanto mara albarka yana daga cikin abin da yake sa a ci galaba akan musulmi ko a filin yaki ne saba umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam to sai mai makan wa'azi a Uhud umarni dai annabi ya bayar aka saba ya zanto shu'umanci ga rundunar gaba daya ya zanto hankalin kowa yayi dubu ya tashi ya zanto mutane sun shiga cikin dimuwa sun shiga cikin hali na kakani kai har waɗansu sun ɗauka annabi alaihi salatu wassalam ya mutu kamar da shedan ya shelanta saboda haka kai da ni mai la'akari so nawa muke saba ma Allah a rana to uwa uba kuma sabo irin wannan wanda Allah yake magana akai yake wa'azi akai sabo a harkar tattalin arziki musamman wanda ya shafi danniya ma talakawa da masu kananan karfi wato cin riba kenan Allah ya kyashe mu Allah ya sa mu cikin masu biyayya ga Allah da manzonsa sau da kafa Allahumma amin sai Allah ya ci gaba da cewa
wasari'u إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين
Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa tari'u ila maghfiratin min rabbikum ku yi gaggawa zuwa ga wata gafara ta musamman min rabbikum daga mahaliccinku wa jannatin haka nan ku yi gaggawa zuwa ga wata aljanna ta musamman wacce arduha samawati wal ard fa'in ta shine kamar fadin sammai da kasa wacce ita din uiddat lil muttaqin an yi tanadin ta ne kadai domin masu takawa suwane ne masu takawa anan sai fadi siffofi guda hudu zuwa biyar ko shida الذين ينفقون في السراء والضراء ودن دا سكي تشير دا دوك ينسو سكي باير دا ابن دا الله يمسو نئما دشي في السراء ألوك تين يلواء دا والولا والضراء أيني نقنشي دا هالي نقاقانكاي صفة تبركوك يا نظر masu ciyarwa a kowane irin yanayi wal kazimin al ghayb masu hade fushi da ya cika musu wato masu hade tsananin fushi al ghayb shine tsananin fushi ashaddul ghadab na uku wal afina anin nas masu yafewa ga mutane wallahu yuhibbul muhsinin kuma Allah madaukakin sarki yana son masu kyautatawa ashe al-muttaqun sune al-muhsinun Allah yana son su nahudu walladhina idha fa'alu fahishatan kuma sune wadanda idan suka aikata al-fahasha aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kawunan su zakarullah nan take sai su tuna Allah madaukakin sarki fastaghfaru li dhunubihim sai su nemi gafaran zunubansu wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wane ne wannan da ke gafarta zunubi ko in ba Allah ba wa lam yusirru ala ma fa'alu ba sa dogewa akan abinda suka aikata na barna alfahasha ko zalunci wahum ya'lamun alhali suna ta ne da cewa wannan abun alfahasha ne wannan abun zalunci ne ulaika jazaohum wadanda suka sifantu da wadannan siffofi ulaika wancananka jazaohum maghfiratun min rabbihim sakamakon su wata gafara ta musamman min rabbihim daga mahaliccin su, wa jannatin tajri min tahtiha al-anhar, da kuma aljannatai waɗanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashin su, khalidina fiha, za su dawwama a cikin su, wa ni'ma ajrul amilin, kuma lallai ma dalla da ladan masu kyakkyawan aiki in ta kasance ita ce wannan aljannatai da kuma gafara ta musamman. Waɗannan ayoyin ɗori ne ko bayani ne akan ayar da muka karanta yanzu, ta hanyar bayyana mana waɗansu hanyoyi na biyayya ma Allah da kuma biyayya ga manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Idan muka yi waɗannan, to mun yi biyayya ma Allah da manzansa sallallahu alaihi wa sallam. Kawo an karanta da waw, kamar yadda a ƙira'ar mu akwai waw ko, ko an karanta da ƙira'an Nafi' da Ibn Amir, sari'u ila maghfirati min rabbikum, to wannan in an karanta da sari'u din, to wannan ma ya fitowa fili, wattaqullaha wa ati'ullaha war rasul la'allakum turhamun, sari'u ila maghfirati min rabbikum, mana ga yadda zaki ku bi Allah da manzansa din shine sari'u ila maghfirati min rabbikum. Idan an karanta da waw din ma kamar wannan karatun namu, to abafi ne na bayani, kuma ga abin da za ku yi domin ku tabbata masu biyayya ga Allah da manzansa. Menene za ku yi? Yace sari'u ila maghfirati min rabbikum, ku yi gaggawa. Sari'u an ɗauke ta daga sur'a, sur'a shine sauri, amma sai ake amfani da lafazi na mufa'ala, wato na da ke nuna mutane biyu suna tsere ma juna. Ana yin amfani da wannan ba wai dole ana nufin ku yi rigegeniya ba, a'a, akan yi amfani da shi maslubal, shi wannan ɗin mufa'ala ɗin, domin littauki, domin a ƙarfafa abin. Shi yasa bai ce asri'u ba, ya ce sari'u, wato ku yi gaggawa kamar kuna gasa ne da wani, kamar kun shiga musabaka, kamar kun shiga munafasa, kamar kun shiga nema tare da wani na gafarar Allah madaukakin sarki. In ko ka shiga nema, wannan yana nema, wannan yana nema, abin da ake so shi ne ka yi ƙoƙari kada ya riga ka, kada ya bar ka a baya. To haka Allah yake umarni da cewa a yi gaggawa wajen zuwa gafararsa, kamar irin gaggawar da za ka yi idan ka shiga rai ba ka son wani ya wuce ka. Irin wannan Allah madaukakin sarki ya faɗa a wace sura ce, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samaa, a can ma yayi amfani da lafazin mufa'ala din ko, amma yayi amfani da ta kalma, to wancan kalmar ita ake nufi da ita anan, ita ce musara'a din. Sabiqu wato kun musabaka, nan kuma ka ji larabci ya yi kasan musabaka ko, to ku yi musabaka, ya ke musabaka, ba kowa yana zuwa ya gware ya raba jaransa ya kware haddasa da bitilawarsa ba, ya zo ya baje koli ko da yaran samari ya baje capacity, kuma haka ba wani ma ya zo shi ma ya baje nashi, wanda ya fi ka capacity zai ɗauki ladan ko, to shi na Allah bai karewa. Saboda haka ma'ana ku yi gaggawa, ku yi rigegeniya, gaggawa kamar kuna rigegeniya, ku yi rigegeniya zuwa ina, sayce ila maghfiratin min rabbikum, izuwa ga wata gafara. Anan Allah ya ce yayi kawo abin nakira, malama suna ce ya kawo nakira saboda dalili biyu. Dalili na farko domin girmama wannan rahama din, wato ba karamar rahama bace, sorry, gafara bace, kuyi gaggawa izuwa wata wato ainihin gafara ta musamman, ba kowane irin gafara bane. Shi yasa na faɗa muku cewa rahamar da Allah ya magana akai dazu ba kowace irin rahama bane. To wannan gafaran ma ba kowace iri bace, a'a, ta musamman ce, domin ya ƙara nuna muku musammantakanta. Sai ce min rabbikum, gafara daga mahalicin. Daman gafara ai kamar yadda muka ji a gaba, wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, ai babu mai gafarta dhunubai sai Allah ko? To amma anan sai yace gafara ta musamman daga mahalicin ku. Hikima ta biyu din shine a kwadaitar da kai, kaji kana kaunar gafara din. Allah shine mai gafara, kuma yace ka zo kai gaggawa domin ya baka wata gafara ta musamman, kuma ya jingina ta zuwa gare shi. Wanda zai iya idafa ma asarin shi yake cewa Allah zai iya cewa wasari'u ila maghfirati rabbikum, ku yi gaggawa zuwa ga gafarar mahaliccinku. Amma sai ce a'a, zuwa wata gafara ta musamman na mahaliccinku. Sai ce liqasdi dalalati ala ta'zim, dan ya nuna maka gafara ce mai girman gaske. Mai ce ce gafara a zuwi bayanin rahama ko? Kuma har muka ce idan har suka hadu a waje guda, da gafara da rahama, sai gafara ya zanto kawar da duk abin ki. Asalin gafara daga larabci an dauke shi daga al-ghafur. Al-ghafur kuma shine kariya ko abinda ke boye wato ainihin wani. Boye abu shine al-ghafur. Shi yasa abinda mai yaki yake sa ya tare ta inda ba za a gan shi ba ana kiransa al-mighfar. To gafarta abu shine sitirta shi, boye shi, shine al-ghafur. Amma a shari'ance al-ghafur ko al-maghfira ya kunshi abubuwa guda biyu, kamar da Sheikh Ibn Salih Al-Uthaymeen yake faɗa. Na farko shine a sitirta laifinka, wato Allah ya ɓoye laifin ta yadda mutane ba za su ga laifin ba, ka yi laifi amma Allah sai ya rufa maka a ciki. Na biyu shine rashin maka uquba akan laifin, ma'ana at-tajawuz, Allah ya kau da kai, ma'ana kada ya damƙe ka da azaba. Wannan shine abin da yake bayar da maghfira a yaren shari'a. To inda kaga maghfira, to tana nufin wannan ne. Idan har ba a samu ɗaya daga cikin biyun ba, to maghfira ba ta musamman ba ce. Maghfira general maghfira ne, kamar yadda yafewa ko gafara na mutane yakan kasancewa. Ai mutane ma suna yin gafara, shine mutum ya maka abu ka kyale shi, kaga ka kyale shi, ma'ana baka dau fansa a kansa ba, baka yi masa uquba a kai ba. To a shari'ance gafarar bai cika wai dan kai baka yi masa uquba ba, a sai ka sitirta shi. Ba za ka je kana faɗa wane bai san yadda nake jin nauyinsa ba, yayi mun abu kaza amma na kyale shi, wannan koman gafara ke. Ka kyale shi amma kuma baka rufa mishi asiri ba, haka nan ba cikakken gafara bane. kaiwa mutum wato ka kama shi da laifi koda bai kai kai masa ukuba koda ukuban bata kai girman laifin da yi ba ai kada rage masa ko to wannan ragewar shi ma normal gafara ne amma ba shi ne cikakken gafara ba to anan Allah yana kiran mu mu nemi cikakken gafara ne daga wurinsa ta yadda a duniyar zai sitirta ka zai boye ka za ka yi barna a boye kuma zai bar maka abinka a boye kuma daman yawanci mun manai ma in za su fada a laifi to a boye suke duk wanda kaga yana yin laifi a bayyane yana saba ma Allah a fili kuma bai jin kunya bai jin komai daman wannan imaninsa yana can bakin boda ya dawo hanyar tafiya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin bukhari yana cewa kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin dukkanin al'ummata za a yafe musu ana iya yafe musu kurakuransu illa al-mujahirin sai nau'in masu sabo iri guda su wane ne su ne masu fito na fito da Allah wanda ba sa jin kunyan Allah ba sa jin kunyan mutane za su yi sabon a fili ka kalle su su ma su kalle ka ce han sai mai nayi ai sai mu zuwa ne mun yi ba wanda ya isa ya hana mu kuma da akwai a kawo shi yana nuna isa cewa ya yi sabo to annabi alaihi salatu wassalam ya ce su ne waɗannan waɗanda za su je su aikata sabo da daddare daga su su sai iya su sai Allah ya san cewa sun yi wani zai je ya yi zina ne wani zai je ya yi karta ne ya yi wato caca ko wani ma riban zai ci tinanniyar zai je ya ci amma kuma waye gari in ya zo majalisa shi kenan sai fara baje koli jiya na yi wani kamu jiya ai wance sai da mai kaza 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 da ita jiya ai da muka fara abin nan ai sai da na tatile zo ya je ya shiga mai sunan cacan nan da ya yi wata yanzu ya je bet 9 da zai zo yana bayar da labari confidently ko kuma ya yi garabawa ya yi satan amsa sai zai ce kai a expon na wallahi ya ce muke ne ko ba ku ɗauka satan amsa zunubi ba ne ba karan tsaye ba cewa za ka bi dokokin makaranta ba akwai dokokin makaranta akwai karka yi sata amsa ba to sata kowane iri ne ai haramun to in kai wannan kuma ka zo kana gaya abokai kai tambayar nan ko ka amsa ai expo nan da na yi wani invigilator saura kaɗan ya gani amma Allah na yi bitin ɗin shi ai bitin ɗin shi ko ka zo kana faɗa to wannan laifin ba za a ce maka shi ba sai ka tuba ka tuba taubatan nasuhan annabi alaihi salatu wassalam waɗannan su ne waɗanda ba za a gafarta musu ba haka hadisi ya inganta Allah madaukakin sarki zai kira bawa har tashi alkiyama wanda ya aikata kaza da kaza da kaza da kaza zai bujar masa da shi zai ce waɗannan laifukanka ne da kai a duniya ka san su zai ce ƙwarai ya Allah na san su ka ɓuya ka yi su ni kuma na maka na rufa maka asiri a duniya to yau kuma zan gafarta maka mana ba zan kama ka da hukumarsu wannan ita ce gafara ta musamman da Allah madaukakin sarki ke cewa ku yi gaggawa na Allah madaukakin sarki ku yi gaggawan zuwa gare ta lokaci to za mu ji da me ake yin gaggawa izuwa ga gafarar Allah madaukakin sarki a karatunmu na gaba da kuma bayanai na magabata akan wannan in Allah ya kai mu da rai da lafiya gobe da ta gobe kamar haka insha Allah abinda muka faɗa ya zanto daidai farala ce daga Allah muna roƙonsa ya daɗa mana wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam
وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عندنا تمرين جيبك معنا ما تبقى جاي من بعيد.